kungiyar ECOWAS ta ce za ta ci gaba da amfani da hanyoyin sulhu don mai da tsarin mulkin demokradiyya a kasar Niger, amma kuma za ta shirye rundunar soji don amfani da su idan dalilin yin haka ya taso. Baya ga takunkumi daban-daban da ta shimfiɗa kan hulɗar kasashen ECOWAS da kasar Niger, wannan takunkumi dai zai shafi duk wani mahaluki ne da ke kawo barazanar kokarin da kungiyar take yi na dawo da shugaba Muhammad Bazoum. Dr. Faruk Bibi Faruk kwararre ne a harkar siyasar kasa da kasa kuma malami ne a jami'ar Abuja, yayi bayani cewa
wannan zai iya zama saboda watakila ana son a ci gaba da tursasa su ana matsa musu duk da ana maganar neman mafita ta sulhu a ciki, saboda ita ECOWAS din watakila ba tunanin ta bane ko kuma su bola tunumbin ba tunanin su bane su yadda ko da wasa wannan juyin mulki ya tabbata a yanda ya taho. Shi yasa zaki ga sun ce za su ci gaba da yin amfani da diplomasiya, za su ci gaba da tursasa musu ta hanyar tattalin arziki da sa takunkumi kala-kala, sannan za kuma su iya ci gaba da matsa musu ta hanyoyin neman sa bakin wasu kasashen da wasu kungiyoyin, sannan kuma duk da haka za su shirya idan ta kama sojojinsu na ko ta kwana ko kuma su sa baki akan wannan magana wato sojojin ECOWAS na ko ta kwana. Gaskiyar magana idan aka bincika babu wasu sojoji a ajiye na ko ta kwana da ECOWAS take ciki da za ta iya wannan aiki da take tunani.
Ko yaya shugaban kungiyar sanatocin Arewa a majalisar dattawa Abdul Lingi ke kallon wannan mataki da kungiyar ECOWAS ta dauka da abin da yake cewa
a wannan lokaci mu kanmu Najeriya rashin tsaro ya addabe mu, muna kukan kan cewa ba mu da yawan sojoji da police da za su tsare rayukan mu ma balantana ko mu fada ko mu yaki da wata kasa. Idan aka yi la'akari da kan cewa ita ta Niger din yanzu ta samu goyon bayan Burkina Faso da Mali har ma da Russia, to wannan abin tsoro ne kwarai da gaske. Kuma na biyu mun yi la'akari da kan cewa wannan damuna ake ciki dan a wannan yanayi aka fara kai farmaki, to tabbatar mutanen Sokoto, Katsina, Jigawa har ma da Oyo za su rasa wurin zama. To idan sun rasa wurin zama din nan wani irin tunani aka yi nan muhallin mutane da za su bar gidajensu yan Najeriya, wani irin tunanin muhalli aka yi na su kansu yan Niger wannan muke makwata da su.
To sai dai ga daya cikin masu bibiya da nazari kan harkokin kasashen waje Ali M. Ali ya yi tsokaci cewa
shi kansa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya janye maganan nan cewa za a nuna karfin soji a wannan an janye wannan magana. Abu kuma nan biyu da mutane ba su fahimta ba shine cewa shi shugaba Bola Tinubu ana ganin shine shugaban wannan kungiya ta tattalin arzikin Afirka ta Yamma, to a matsayinsa ne yake faɗa da yawunsu su suka yanke shawarar cewa hamɓarar da mulkin da aka yi na Bazoum aka ba waɗannan sojoji tsiraru wa'adi ba Bola Tinubu bane, shi matsayinsa ne na jagora. To kuma abu ne in ka duba tsakanin Najeriya da Niger kusan hanta da jini ne ba ka raba su, musamman arewacin Najeriya da Niger kusan dunkulalliyar kasa suke da can kafin Turawan mulkin mallaka su zo, sai aka samu bambancin reno wannan na Faransa wannan na Turawan Ingilishi.
Duk da waɗannan matakai da kungiyar ECOWAS ta dauka bai hana jagororin juyin mulkin Niger na da sabuwar gwamnatin wucin gadi ba, domin Mahamane Rufai Kawali wanda aka ambata a matsayin sakataren gwamnati ya nada ministoci 21 ba tare da bayyana wasu shirye-shiryen gwamnati ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.